yau 23 ga watan Rajab, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438, wanda ya daidai da 22 ga watan April, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Ci gaba da karatun littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam al-Mundhir. In ba ku manta ba, muna cikin kitabun dahara na littafin. Mun faru bayani dangane da kwadaitarwa ga yan arwalla da kuma cika alwalla in an zo yi ko. Mun tsaya karatun mu na ƙarshe ga hadisin Abu Huraira. Yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Sayyidina Uthman. Yace wa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat qatayahu min jasadihi hatta takharuja min tahti adfarihi. Hadisin mu na farko dai ci gaba da bayani dangane da kwadaitarwa ga yan alwalla da kuma cika alwalla. Yace an karbo shi daga sayyidina Uthman dan Affan, yarda Allah ya tabbata gare shi. Qala sayyidina Uthman yace Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace man tawadda'a, duk wanda yayi alwalla, fa ahsana alwudu'a, kuma ya kyautata alwalla. Kun ga kyautatawa ko? Kaga ba alwalla bibbibbi ba. Duk wanda yayi alwalla kuma ya kyautata alwalla, kyautatawa shine duk inda anka ce ka wanke, ka tsaya ka wanke shi kamar yadda anka yi umurni. Inda anka ce ayi shafa kuma ka shafa, ka tabbatar da duk inda anka ce a wanke ka wanke, baka bar lumu'a ba. To yace duk wanda ya kyautata alwalla, kharajat khatayahu, kurakuransa alkhataya, kananan laifuffuka banda manya, kurakuransa suna fita min jasadihi daga jikinsa, hatta takharuja, har su fita min tahti adfarihi, ta karkashin kumbarsa. Umba ta yatsa ko zunub, duk wanda yayi alwalla ya kyautata alwalla, to gabubuwan nan da ya wanke wurin alwalla, zunubai suna fita ta wa'annan gabubuwan, har ya zan zunubai kanana su fita ta karkashin kumba, da kumbar yatsan hannu da kumbar yatsa kafa. Kaga kamar hadisin Abu Huraira na ƙarshe da mun ka karanta shekaran jiya, yace wanda ya wanke fuska in ya zo wurin alwalla, duk zunuban da ya dauka da fuska suna fita tare da ruwan ko tare da ƙarshen digon ruwan. In ya wanke hannuwa, duk zunubin da ya dauka kanana banda manya da hannuwan suna fita tare da ruwan ko tare da ƙarshen digon ruwan. In ya wanke kafafu, duk zunubin da ya dauka da kafafu suna fita tare da ruwan ko tare da ƙarshen digon ruwan. Ina fatar kun fahimta. Amma wane ne za a kankare mu zunubansa in yayi alwalla? Shine mutumin da ya kyautata alwalla. Kaga ashe wannan gara basa wanda bai yi alwalla da kyau baya da ita. Kun fahimta? Shine ma'anar man tawadda'a fa ahsana alwudu'a. Kaga sai an kyautata, don haka ku tsaya ku kyautata alwallan ku ya ku bayan Allah. Wa fi riwayatin, cikin wata riwaya da ta hadisin Usman, yace anna Usman tawadda'a. Sayyidina Uthman dan Affan yayi alwalla, thumma qala, sannan yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda, yace naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi alwalla, mithla wudu'i hadha, kwatancin alwalla ta wannan. Ashe kenan sayyidina Uthman alwallar da yayi irin alwalla wace ce? Irin alwallan manzon Allah ce. Kaga ashe ba sallah daya ba. Ga sallah mun karanta hadisin Malik dan Huwairith ko? Annabi yace sallu kamar ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kun ga nan ina sallah. Kaga annabi ya umarni a yi sallah irin tashi. To ashe ko alwalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi alwalla irin tashi. Don haka yanzu muna da tambayoyi biyu. Tambaya ta farko, ya kai mai alwalla, in kai yi alwalla, in an ka tambaye ka tsakaninka da Allah alwallarka irin ta manzon Allah ce? Tsakaninka da Allah kana cewa eh, kana cewa eh, kaga ne yanzu wanda bai yi karatu ba yaya za a iya alwala irin ta manzon Allah yana da wahala sannan ko ka yi karatu in ba ka karanci littafin hadisi ba ya za ka yi kai alwala irin ta manzon Allah don haka kaga wannan na nuna mana muhimmancin karatu hadisi don ga hadisi hadisai su sun kazo da ayyuka da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta don haka a tahi tsaye ga karatun hadisi mafi yawa ilimin hadisi kasan nan bako ne abinda an kafi sani ilimi na waƙe-waƙe ilimi na loga sannan da ilimin fiqh shi ma fiqhun wato bisa-bisa an kai shi shi ma ba sanin sa son kai sosai ba ina fatar kun fahimta don haka a tahi tsaye a karanci hadisai domin a san yadda manzon Allah ya yi kowane irin aiki don mai irin yadda annabi ya don aikin mai samu karkuwa Allah ya shiryar da mu to shine sayyidina Uthman yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala mithla wudu'i hadha kwatancin alwala ta wannan thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man tawadda'a hakaza duk wanda yayi alwala kamar haka kamar yadda ni kamar yadda annabi yayi ghufira lahu an gafarta mishi ma taqaddama min dhanbi duk abin da ya gabata na zunubinsa wannan irin zunubi kananan zunubai banda manya kun fahimta kaga manzon Allah ya ce duk wanda yayi alwala kamar hakan ga yadda ne to zunubansa kanana duka an gafarta mai wa kana salatuhu sallar da zai da kaga mutun yayi alwala ba sallar zai ba sallar sa wa mashyuhu ila almasjid da tafiyar da zai zuwa masallaci wa kanat nafilatun duk sun zan karin lada gare shi tun daga alwala an gafarta mishi don haka da sallar da zai yi da tafiyar takawar da zai zuwa masallaci sun zan karin lada shine nafila ba ana nufin sun zan sallar nafila ba dama nafila mai ma'ana kari kun fahimta don hakan ga wanda yayi alwala mai kyau irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tun daga alwala an gafarta mai zunubai ne da sallar da zai yi ta farilla da takawar da zai yi zuwa masallaci sun zan karin lada gare shi sai ya ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kun ga hadisi ne ingantacce wannan sa'i da imamun nasa'i mukhtasaran imamun nasa'i ya kawo shi in short ya kawo shi a takaice walafzuhu ga lafazin imamun nasa'i nan qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul sayyidina uthmana dan affana yarda Allah tabbata gare shi yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ma mene mure in ba wani mutum ya tawadda'u dake yin alwala fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwallarsa kun ga sharadi ba alwala kawai ba bayan yayi alwala kuma ya kyautata alwallat me ya kyautata alwala yayi ta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba wani mutum dake yin alwala ya kyautata alwallarsa illa ghufira lahu face an gafarta mishi ma bainahu abinda ke tsakanin sa wa bainas salatil ukhra da wata sallah hatta ya salli ha ya sallace ta kenan in mutun yayi yanzu misali ba mai sallar la'asar ba dazu to da lokacin la'asar yayi duk wanda yayi alwala ya kyautata alwala yayi ta irin alwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sallar la'asar to akan wannan alwala da yayi an gafarta mai da bakin la'asar zuwa wata sallah zuwa wace sallah sallah ta gaba ko ta baya ta baya wanda yayi yodazu kafin la'asar wacce ce ake yi az-zahar to in mutun yayi alwala mai kyau ga sallar la'asar to an gafarta mai zunubansa tsakanin sallar la'asar nan zuwa az-zuhurin da yayi dazu kun fahimta in an kace za a gafarta zunubi zunubin da anka aikata ya kamata a gafarta ko wanda ba a wada yi ba wanda an kai don hakan ga dabbake in mutun yayi alwala mai kyau ya kyautata alwallarsa ga sallar la'asar to duk zunuban kanana banda na faɗa muku banda manya kada ku manta da wannan sharadi kananan zunubai banda manya waɗanda yayi dabbaken az-zuhur ta dazu zuwa la'asarin nan da zai yi duk an yafe mishi ya an jima in mangaraba ta yayi alwala domin sallar mangaraba to duk zunubai kananan da ya aikata dabbakin la'asar ta dazu zuwa mangaribar da zai yi an yafe mishi in lokacin isha'i yayi alwala domin sallar isha'i inda ya kyautata ta yi ta kamar yadda annabi ya umarni to duk zunuban da ya aikata da bakin mangaraba zuwa isha inna an gafarta mai haka in subahin ta yayi alwala domin sallar asuba duk zunuban da ya da bakin isha in jiya zuwa sallar asuba an yafe mai in azhur ta yi yayi alwala ya kyautata alwala duk zunuban da ya aikata da bakin subahin zuwa azhur an yafe mai kaga ashe kenan alwala tana daga cikin abin da ake yafe ma bayi zunubai saboda ita to don Allah wanda bai sallah wanda bai alwala yana ga wani hannu kaga ya cuci kansa ina fatar kun fahimta amma wannan garaba saka da kumantawa ke samun ta wanda ya kyautata alwala yanzu kun ga waɗannan dai duk hadisan sayyidina Uthman ne ko mun yi hadisin sayyidina Uthman game da alwala cikin bulugul maram da cikin Muslim da har cikin Bukhari da Muslim duk mun yi hadisin sayyidina Uthman ko to yanzu sayyidina Uthman yayi alwala yace manzon Allah yayi irin alwallan nan da kun ka ga nayi yace duk wanda yayi alwala irin wannan an gafarta mai zanuban sa wake faɗa mana yadda sayyidina Uthman yayi alwace irin alwala ce Uthman yayi yace manzon Allah yace duk wanda yayi irin ta an gafarta mai zanuban sa mun yi ta cikin bulugul maram mun yi cikin Bukhari mun yi cikin Muslim mun yi cikin riyadus salihin duk mun karanto alwala sayyidina Uthman hadisin humrana Humrana yace Humrana bararrin bawan Sayyidina Usman dan Affan ne yace Sayyidina Usman yace in debo mai ruwa alwala ni debo mai ruwa da ni debo mai ruwa ne kawo mai sai ya wanke hannuwansa biyu kun san an ka zo alwala alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da bambanci da alwallan malaman malikiya kun san da wannan to alwallan malaman malikiya an ka ce mai ko irin ta manzon Allah shi yasa nace mu karatun hadisi yake da muhimmanci ina fatar kun fahimta to da an ka kawo ma sayyidina Usman ruwan alwala sai ya wanke hannuwansa ko ne hannunka da cikin abin ga haba sai yayi wanke hannuwa nai biyu ya game su ga alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya an zo in ka zo wanken hannuwa zuwa ko'i haɗe hannuwan biyu kake yi kai musu wanki guda kun fahimta sabani yadda malaman malikiya sun kace hannun dama ka wanke shi alahidatihi hannun hagu ka wanke shi alahidatihi ko ba haka sun kace ba kowanne a wanke shi daban-daban wannan ya saba ma alwallan manzon Allah duk ruwayoyin da an du'a da duk sahabban da sun karwayo alwala ga annabi ba wanda ya ruwayo annabi ya wanke hannun dama da ban hannu hawani daban da hannun dama da hannu hawani wanki guda akai musu kun fahimci abinda nake nufi da wanki guda haɗe su akai ake yi a wanke su ba a wanke dama daban ba hagu daban in ban ci wani abu da sai in ci hukawar ruwa ayi alwala amma dai ko babu ruwa in ne muku practical kuna iya fahimta ko to yanzu kaddara ga ruwa an kawo in ka zo sai ka ce bismillahi yana daga cikin sunnonin alwala sai ka ce bismillahi kun fahimta sai ka zuba ruwa sai ka wanke hannuwanka ka wanke su ka wanke in ka wanke in sau ɗaya za ka wanke in sau biyu in sau uku makasudi dai ka haɗe hannun dama da hannun hagu ka yi musu wanki guda kun fahimta to da sayyidina Humrana yace sai su diga sayyidina Uthman ya wanke hannuwansa shuɗe uku ya wanke sau uku sai ya ɗebi ruwa da tafinsa na dama sai ya kurkura da tafi guda sai ya raba su biyu ya gunda rabi ya kurkura ya zubar kingin rabi sai ya zuba ga hannunsa na hagu sai ya shaka sai ya fyace kaga ashe dangane da wannan hadisi na Usman shi kuma yana nuna cewa ɗan an ka zo shi ma kamar yadda da hannun dama da hannun hagu aka haɗe su haka da kurkurar baki da shakarwa haɗe su ake yi sabani yadda malaman malikiya Allah ya gafarta musu sun kace a kurkura baki daban a shakarwa daban wannan ya saba ma alwallan manzon Allah kun fahimta ga abin da ya tabbata ga alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kurkurar baki da shakarwa su ma haɗe su ake yi ya ake haɗe su sai ka ɗebi ruwa da hankunanka na dama sai ka gunda rabi sai ka raga kingi ga tafinka na dama in ka gunda ya ake kurkurar baki bayan ba ka sa ruwa dai ka zubar ba, a bayan ka gunda ruwa sai ka bubbuga su ba tare da ka sa yatsa ba. Sa yatsa kazanta ne, kuma bid'a ne, ya saba ma sunna. Ba a sa ba aswaki da yatsa, kun fahimta? Aswaki bai ma cikin ayyukan alwala. Aswaki, aswakin da annabi yayi umurni ayi tare da alwala, ana yin aswaki ne kafin a fara alwala. Aswaki gidansa daban, alwala gidanta daban, ba gida guda suke ba, kun fahimta? Aswaki aiki sunna ce mai cin gashin kanta. Aswaki bai cikin ayyukan alwala. Don haka mai son aswaki, da me ake yin aswaki? Da icce, sai ka samu icce sai ka yi aswaki kafin ka fara. In ka yi aswaki sai ka mai da iccen ka lokacin ka fara alwala. Amma in ka riga ka fara alwala, to ba wani aswaki da ba a cikin ayyukan alwala, babu aswaki. Don haka ga in ka gunda ruwa ba sai ka sa yatsan ka ba. Iyaka in ka gunda sai ka raba su biyu, sai ka gunda rabi, ka bar rabi ga tafinka, sai ka bubbuga su. In ka bubbuga sai ka zubar. In ka zubar, kingin waɗanda na rage ga tafin kuma ba wasu za ka ɗebowa ba, sai ka zuba su ga hannun hagu, domin fatar majina ba yi da hannun dama, da hannun hagu. Duk abinda an na ƙazanta, ɗibar majina, ɗibar hanto ne. Ga wancan muna karatu yana ɗiba hanto ne cikin mutane, ɗibar hanto ne, kamun ruwa, duk wannan da hannun hagu ake yi. Kun fahimta? To, kaga don haka waɗannan ruwa da kan raga sai ka zuba su ga hannun hagu, sai ka shaƙa. In ka shaƙa, sannan ba dursune ake yi ba. Kun san dursune? Ba haka nan wasu ke yi ba. Kaga ba sa komai ba, ruwan son akai. Kamar yadda hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Ka isa matuƙa ga shaƙar ruwa, ma'ana ka tabbatar da ruwa sun shiga cikin hancinka, sai fa ɗan azumi ka kai. Wannan ɗan azumi haka ya gudun kada su wuce ma, to ka ɗan tsakaita. Amma ka tabbatar da ruwa ba sunsunawa ɗaya an ka ce ka yi ba ka jaye hannunka. A ruwan nan da ka rago, bayan ka gunda rabi, waɗanga da ka rago sai ka zuba su ga hannunka na hagu, to sai ka shaƙa. Ka tabbatar da sun shiga cikin hancinka, to sai ka fyace. Haka ake kurkuren baki da shaƙar ruwa. Kaga da kamfata guda ake yi. Ba ka kamfato ka kurkure baki sannan ka kamfato ka shaƙa ba. Wannan arwallan malikiyya ce, ta saba ma arwallan manzon Allah. Kun fahimta? Kumran da yace da Usman ya zo sai ya wanke hannuwa sau uku, ko amma ga kurkuren baki sau guda ya kurkure baki ya shaƙa ruwa, bai maimaita sau uku ba. Ga arwallan sayyidina Usman, bayan ya ƙare sai mi sai wankin fuska. To shi kuma fuska za ka ɗebi ruwa da hannun dama, in ka ɗebo da hannun dama sai ka raba su, ba da hannu guda ake wankin fuska ba, da hannu biyu ake wankin fuska. Kun fahimta? Ba in ka ga mutum na wankin fuska da hannu guda ba kawai ne, ba iya arwalla ba. Amma ga arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da hannu biyu, da hannun dama, da hannun hagu, duk da su ake wankin fuska. Amma in ka tashi ɗebo ruwa ba kwalfowa za ka yi da hannu biyu ba, a'a, da tafi guda za ka ɗebowa. In ka ɗebo tafi guda sai ka raba su, to sai ka tada hannuwanka, hannu biyu, sai ka wanke fuska da hannu biyu. Kun ji wadda nace muku? To sai yace sayyidina Usman ya maimaita wankin fuska har sau uku. Ya wanke fuska ta yi, da hannu nawa ake wankin fuska? Da hannu biyu. Amma in ka tashi ɗebo ruwa ba da hannu biyu za ka ɗebowa ba, da hannu guda za ka ɗebowa, sai ka raba su, sai ka wanke fuska da hannuwanka. Ka wanke ko ina tsawon fuska da baki, inda gashi ke fara tsiruwa ga al'ada, ban daga mai sanko zuwa ƙarshen haɓa. Faɗi kuma da baki, wanga kunni zuwa wanga kunni. Ka tabbatar da ka wanke ko ina. Wanda Allah ya kaddara ido ne sun ɗan zurma, to kaga ya bibiya kwarfin nan na ido ya danga. Wanda hanci ne dogo ne, kaga in ya tsawo hakan ga da akwai bukatar, duk da inda wata malaba take ka bibta dai ka tabbatar da ruwa sun kai ko ina ka wanke. Kun fahimta? Wanda adda laqatta sun ran kabo, kaga shi ma dai ya tabbatar da dai ya wanke fuska sau uku, in ji humrana. Lokacin ne ya ɗebi ruwa kuma sai ya wanke hannu zuwa zira'i. Shi ma nan wurin wanke hannu mutane da yawa suna faɗuwa, suna samun foul da yawa. Yanzu ɗazu ba mu wanke hannu zuwa ku'i ba, zuwa wurin maɗaurin agogo. To wasu sai su ɗauka wannan wankin da an kai ɗazu ya isa. Don haka in ka zo wanki zuwa ku'i ba sai ka sake wanke shi ba, a'a. in ka zo wanki zuwa koki kuma za in zuwa zira'i in ka wanka kuma sai ka koma koma haɗin da koki kuma ka tsitsefe yatsan tsitsefe yatsa wurin wanke hannu na alwala wajibi ne yana daga cikin wajiban alwala kun fahimta don haka kar ku zo wanke hannu sai ku tsaya nan madauran agogo da yawa ka san nan mutane ke tsayi to kuskure ne in ka zo wanke hannu zuwa zira'i sai ka koma wanke kuki ka tsitsefe yatsa yace ya wanke hannu ne zuwa zira'i hannun dama sau uku sannan ya wanke hannun hagu shi ma zuwa zira'i sau uku sannan ya ɗebi ruwa sai ya shafi kansa ya ake shafar kai abin da ya inganta shine zaka fara yabda bi muqaddami ra'si zai fara da gaban kai ne sai ya tafi da hannuwan biyu duka in ya zo sannan ya sake dawowa da su to akwai hadisi hasanun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'udhnani min ar-ra's kunnuwa biyu cikin kai suke don hakan ga alwala da kamar kaga ga alwala da baki da hanci gaba guda ne kun fahimta to hakan ga kuma da kai da kunnuwa ga alwala duk gaba guda ne don haka shafa guda akai musu don haka in ka ɗebi ruwa ba wanke kai za ka yi ba a ɗebi ruwa ɗaya za ka yi sai ka abinga sai ka sa hannuwanka biyu sai ka fara kai baya da can kuma ka dawo in ka dawo ba tare da ka ɗebo su sabbin ruwa ba malikiya sun ce wa tajdidul ma'il masal udhunaini da sabunta ruwa menene sabunta ruwa kenan bayan ka shafi kai ka sake ɗebo su ruwa sababbi ba na shafar kai ba sai ya kwalkwali kunnuwa wannan dalgi ne Allah ya gafarta musu hadisi din ce muku ya tabbata hadisi ne hasanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'udhunani min ar-ra's kunnuwa suna daga kai ma'ana da kai da kunnuwa ga arwalla gaba guda ne don haka ruwan da ka shafi kai da su to su za ka kwalkwala kunne da su sai ka kwalkwala kunne shi ma wurin kwalkwala kunne mutane da ba su iya kwalkwala kunnuwa ba za ka ga wani haka dai zai shikenan hakan ga don Allah an kwalkwali kunnuwa to sauran wa'annan din da uha za ka kwalkwali ciki da bai ko ina sai ka shafa ba wankewa za ka yi ba shafawa za ka yi ruwan da ka shafi kai sun isa ba sai ka ɗebo sababbi ba da su za ka shafa kunnuwa ka shafa ciki da bai yanzu ba an shafi kai an shafi kunnuwa ba sai me to sai kafa shi kai ga hadisin sayyidina Usman kai shi ma kamar yadda baki da kurkurar baki da shaƙar ruwa sau guda shi ma kai sau guda ake shafarsa in ya zo kafafu su ma sai ya wanke kafar dama sau guda sai ya wanke kafar dama sau uku ya wanke kafa hagu sau uku in an ka zo wankin kafa ita kuma ya ake wankinta kafa yanzu wankin kafa ba kazanta ba ne ni ce muku duk abin da yake na kazanta ba amfani da hannun dama tasbihi cin abinci da sauran abubuwa su yake yi yadda yake kuskure kai wani abu na kazanta da hannun dama haka kuskure ne kuma kai wani abu na ibada da hannun hagu in ka gama tunna tasbihin da an ka ce 33 in ka yi nan sai ya yi da hagu wannan ba kawai ne ba a tasbihi da hannun hagu ɗiban majina ake yi da hannun hagu amma tasbihi da hannun dama ake yi kun fahimta kuma in ka iya ai ko wanda ya tsaba yana da yanka uku ba in ka tafi uku sama ka dawo ƙasa shidda kenan in ka tafi ka dawo shidda sau biyar nawa kenan 30 kaga uku ɗaya za ka ƙara don haka ba bukatar sai ka yi tasbihi da hannun hagu inga subhanallah 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 duk da yakun san ba da cikin yatsa akai ba da ban yatsa akai tasbihin hakan ga da yawan ku haka kuke yi ko to shi ma kuskure ne da ban yatsa kullawa ake yi ya ake kullawa nan da ban yatsa subhanallah 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 haka dan Abbas yace ga manzon Allah ya hadisi na nan cikin Abu Dawud yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tasbihu bi yaminihi annabi yazo yana kullu tasbihi kullawa yake yi haka shine kullawa ba hakan gaba da cikin yatsa da ban yatsa ake yi to kaga in ka tai ka dawo da kayo ke waya guda na yatsu biyar 30 kenan uku ɗaya za ka ƙara kai 33 daga da kai alhamdulillah 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 da ka kewayo 30 kenan uku ɗaya za ka ƙara kai 33 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu haka dai. Kun fahimta? To tunda wankin kafa kazanta ne, kaga ba wankin kafa da hannun dama. Don haka da hannu hagu ake wankin kafa. Da kafar dama da kafa hagu duka da hannun hagu. Sannan ita kafa ita ma gaba ce kamar kowace gaba ta arwalla. Don haka ba cewa an kai in ka ci kubuta, kai alwalla da rabin buta ka wanke kafahu da rabi ba. In kai haka nan kai bid'a. Ita ma kafa yadda ake wanke kowace gaba sau uku haka ita ma sau uku za a wanke ta. To ya za a wanke gaba sau uku? In ka deburo da hannun dama, kana zubawa kana murzawa, kana zubawa kana murzawa. Har su kare ba diba guda ba kenan. To in ka zo kuma yadda nace muku wajibi ne a tsitsefe yatsun hannu. Haka wajibi ne a tsitsefe yatsun kafa in an zo a rawalla. Ya ake tsitsefe yatsun kafa? Da wanga karamin yatsa na hagu, da shi ake tsitsefewa. Sai ka sashi tsakiyar kowane yatsa. Kun fahimta? Kuna gane yadda nake yi? To haka na ake tsitsefewa. Kaga kallo ya koma sama ko a rawalla ba ku iya ba. Shiyasa kwanaki yaran Facebook sun kace wai wani dattijo ya zo yana a rawalla. Ɗansa ɗan makarantar Islamiyya sai ya zo ya tsira mai ido yana kallo. Sai uban ya ce ya kake kallo na haka? Ya ce wallahi ba ka ci sa'a ba, makarantar Islamiyyar mu kake ba. Wannan a rawallar da yake wallahi ina makarantar mu kake da mallam ya zane ka. Wato yaro ya ga ubane ya yi a rawalla ba daidai ba kenan ko? Ya gani. Kaga shi yaron can makarantar su an koya mai arwalla irin ta manzon Allah. Amma shi uba alwalla da yake yi ta al'ada ce. Yace wallahi ka ci sa'a ba makarantar mu ke da mallam ya zane ka wagga arwalla. To Allah shiryar da mu. To kun ji yadda ake yi ko? To haka sayyidina Usman yayi alwalla. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya irin wannan alwalla to za a gafarta mai zunubai ne. Sai yace wa isnaduhu ala shartu shaykhain ko isnadin wannan hadisin an zo da shi akan sharadin Bukhari da Muslim. Warawa Ibn Khuzaimah fi sahihihi Imam Ibn Khuzaimah, amma wannan siffa arwallar da ne muku irin dangane da riwayar sayyidina Uthman ce akwai waɗanda na ruwaito wasu nau'ukan arwallar kuma daga manzon Allah ba haka ba. Yanzu ba ku ganin shi sayyidina Uthman da yazo kurkurar baki da shakarwa sau guda yayi. To akwai ruwayoyi kuma sun inganta waɗanda sun ka nuna annabi ya kurkura ya shaka sau uku. Kun fahimta? Da duk sun inganta. Sannan kuma ga hadisin sayyidina Uthman arwallar da ya hikaito mun daga manzon Allah da yazo shafar kai sau guda ya shafa a tafi a dawo sau guda kenan. Akwai hadisi shi ma ya inganta cewa manzon Allah yana shafar ka sau uku. Duk kowannen su ya inganta. Kun fahimta? Sannan Imam al-Bukhari ya kawo muna riwayoyin hadisai cikin littafin na Sahih al-Bukhari cewa ya inganta ayi arwalla shudi guda guda. Ya inganta ayi arwalla shudi bibbiyu. Ya inganta ayi arwalla shudi uku uku. Me ma'anar wannan magana? Duk wata gaba ka zo wankewa cikin arwalla ka wanke ta sau guda ya halatta. Arwallar ka ta yi kuma ya halatta kai shudi bebe ya arwallaka tayi kuma ya halatta kai shudi uku uku shine mafi tsololuwar wankin da ake yi wurin arwalla. To sai yace warawahu ibn khuzaimah ya ruwaito shi fi sahihi cikin littafinsa sahihu ibn khuzaimah mukhtasaran shi ma ya ruwaito shi a takaice bi nahwi riwayatin nasa'i da kwatancin riwayar imamun nasa'i. Warawahu ibn majah aidan shi ma imam ibn majah ya ruwaito shi bi tsarin shi ma a takaice wa zada fi akhiri imam ibn majah ya kara a ƙarshen hadisin yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ya yi musu wannan arwallan sai yace wallahi ya gatarra ahadun amma kada wani ya rudu da me kada wani ya rudu da wannan maganar da ni. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwalla sai yace man tawadda a haka da duk wanda yayi alwalla kamar haka da ni gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa. Kun fahimta? Rubuta to shikenan. To ashe tunda dai da mutun yayi alwalla duk an gafarta mai zunubai bari mutun ya ce ya hole sai ka ce duk abin da kaga dama kai shine annabi ya ce to kada daya kada ku ji an ce in mutun yayi aron la ana gafarta mai zunubin sai ya tayi daga dama kada ku rudu da wannan magana me ake nufi da an gafarta mai zunubai nai an gafarta mai zunuban sa kanana kaga kanana an ka gafarta banda manya don haka in kai manya su kan ba wata aron la dake kankare ma su sai ka tuba don haka kakka rudu da wannan magana kun fahimta fassara farko ta wala ya gatar ahadun kada wani ya rudu fassara ta biyu an ka ce kada dayan ku ya annabi ya ce wala ya gatar ahadun amma wannan magana da ni cewa duk wanda ya aro wala irin tawa an gafarta mai abin da ya gabata na zunubi ne kada wani ya rudu da wannan magana kun fahimta domin arwallar da ake gafarta mu mutum arwallar da mutum yayi mai kyau kuma Allah ya karba cikin arwallolin da kai wace Allah ya karba kaga baka sani ba to tunda baka sani to irwad arwallar da kai wanda Allah ya karba ita ce ake gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubin ka tunda baka san wacce ce Allah ya karba ba kakka rudu da wagga magana ka ce kai yadda ka ga dama shine ma'anar wallahi ya gatarra ahadun kun fahimta to wa anhu radiyallahu anhu hayya dai daggare shi daggawa وفي لفظ النسائي cikin wani lafazi na Imam an-Nasa'i kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man atammal wudu'a duk wanda ya cika alwalla kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukaki ya umarce shi fas-salawatul khamsu salloli biyar din da zai dama in kaga aron Allah ba sallah za a yi ba to salloli biyar din da zai kafaratul lima bainahunna sai su zan kafara ga abin da ke tsakanin su kenan inda kai aron Allah mai kyau to duk sallolin nan az-zuhur la'asar magriba isha'i da sallar asuba in dai kai musu arwalloli masu kyau to sun zan kafara ga abin da ke tsakanin su ina fatar kun fahimta ma'ana duk abin da ka aikata tsakanin waɗannan sallolin in dai kai arwalloli masu kyau to an gafarta maka wa anhu radiyallahu anhu har yau dai daga gare shi shi wane ne sayyidina Uthman har yau dai hadisin Uthman ne muke subba cikin sa daga sayyidina Uthman yarda Allah tabbata gare shi annahu utiya bi dahurin an zo mai da dahur mai dahur kudiba littafan kuta on fataha gare ta ko damma fataha ko dahur haka yake cewa shi sayyidina Uthman utiya bi dahurin an zo mai da dahur ta'un ba muna da dahurun ba muna da duhurun ko kawa da'un damma ko kawa da'un fataha sai malamai sun kace in kawwa ta'un damma duhur to fi'ilin kenan aikin kenan ita shi tsalkin kun fahimta in kuma kawwa da'un fataha duhur to shi aikin din sai yazan abinda zakayin tsalkin da shi kun fahimta ruwa waɗanda zakayin tsalkin da su to su ne duhur in kawwa da'un fataha kama alwudu da kuma alwadu wudu inda an kawa wawun damma kaga yana magana shi aikin ita alwallat shine wudu in kawa wawun damma amma inda duk kun kaga an wa cikin karatun mu za ku ga an wa wawun fataha wudu to shi kuma ruwan da ake wudu in da su sune wudu in an kawa wawun kun fahimta kama alguslu da algaslu kaga guslu shi aikin shi wankan amma gaslu sai ya zan wanke wat ina fatar kun fahimta to shine yace wa anhu radiyallahu anhu har yau dai daga sayyidina Usman dan Affan yarda Allah tabbata gare shi annahu utiya bi dahurin nan ta'un fataha gare ta ba damma ba don haka an kai mata fataha mai dahur ruwan da ake alwala da su cewa sayyidina Usman an zo mishi da ruwan alwala wa huwa jalisun yana zaune alal maqa'id akan wani wuri da ake kira maqa'id maqa'id sunan wani wuri ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake zama nan gun kofar masallacin sa kun fahimta to Usman yana zaune wannan wurin sai an ka zo mai da ruwan alwala fatawadda sai yayi alwala shi sayyidina Usman fa ahsana alwudu ayyuka kyautata alwala thumma qala sannan bayan ya kare sai yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa huwa fi hadha almajlis annabi yana wannan majlisin yana zaune wannan wuri niga yayi alwala fa ahsana lwudu ya ko kyautata alwala thumma qala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawaddaa duk wanda yayi alwala mithla wudu'i hadha kaga wawan nan don magareta annan don magare yace duk wanda yayi alwala mithla wudu'i hadha kwatancin alwala ta wannan thumma atal masjid sannan yazo ma masallaci faraka raka'ata ne yassallaci raka'a biyu wadan mi irin raka'o'i biyu na nafila ko alama yassallaci raka'a biyu na farilla thumma jalasa sannan yazauna amma ga wata fassara wata fassara kuma sun kace a'a raka'a biyu na nafila ko thumma raka'a faraka yazo ma masallaci yayi nafila yayi raka'a raka'a ce ni raka'o'i biyu dada in farilla in nafila thumma jalasa sannan yazauna gufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi yace an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubin sa kun fahimta to ka gani to ina masu ba waɗanda ba su zuwa masallaci sai an tada sallah kun ba su aikin komai kuma ga su kusa ga masallaci ka gani an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubin sa wani irin zunubi kanana ala usman yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun manzon Allah bayan ya faɗi haka sai yace la taktaru amma kar ku rudu da wannan magana wace magana cewa duk wanda yayi alwala irin alwalan manzon Allah ya kyautata alwalarsa yazo masallaci yayi raka'a biyu ya zauna kafin liman yazo an gafarta mai zunuban sa kawai wannan ya rude ku tai ku abin da kun ga dama ana nufin kananan zunubai ko kuma a kada ku rudu alwallar da ake gafarta ma mutun zunubansa ita ce wanda Allah ya karba cikin arwallolin da kun kai wace Allah ya karba ce Allah bai karba ba kaga ba ku sani ba don ka ku rudu da wannan ku tai ku ta saba ma Allah ba lasan ne an ka ba ku je ku saba ma Allah ba ina fatar kun fahimta shine ma'anar Allah rawahu al-bukhari wa ghayruhu wannan hadisin imam al-bukhari da wannan sun karwayo shi kaga duk waɗannan hadisan namu duka ingantattu ne kun fahimta wa anhu radiyallahu anhu aida har yau dai daga gare shi yarda Allah tabbata gare shi shi wane ne sayyidina Uthman dan Affana annahu da abi ma in cewa yayi kira yace a kawo ruwa kaga ma in din ita fassara mana uce bi dau ita fassara mana dahurin bi fatahid da'i sayyidina Uthman yace a kawo ruwa me zai yi da ruwa alwala fatawadda sai yayi alwala da an kawo mai ruwa bayan ya kare alwala thumma da haka sai ya fashe da dariya fa qala li ashabi sai yace masa habbansa yace ala tasaluni ma ad haka ni ba za ku tambaye ni me yasa ni dariya ba fa qalu sun kace ma ad haka ka ya amiral mu'minin me yasa ka dariya ya sarkin musulmi qala sai yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kama tawadda'atu kamay yadda ni alwala thumma da haka sannan manzon Allah bayan ya gama arwala sai yayi dariya kamay yadda kun ga nayi fa qala sai manzon Allah yace ala tasaluni ma adhaka ka baza ku tambaye ni me yasa ka dariya ba fa qalu sai sahabbai sun kace ma adhaka Allah me yasa ka dariya ya manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace abinda yasa ni dariya innal abda lalle bawa idza da'a bi wudu'in in yayi kira bi wudu'in bi fatahil wawi in yayi kira yace a kawo mai ruwan alwala faga sallar wajahu ya wanki fuskar sa hatta Allahu anhu Allah yana kayar mishi kullu khati'atin ko wane karamin zunubi asaba da ya aikata shi bi wajhihi da fuskar nan tashi kun ji wannan fa idza ga sallar dhara'i in ya wanki hannunsa zuwa zira'o'i kana kazalika shi ma ya kasance kamar haka nan duk laifin da ya aikata da hannuwan nan Allah da ya wanke hannuwa zuwa zira'o'i Allah zai kadan mai su duka kanana amma wai za da har kadamai in ya tsarkake kafafunsa biyu ma'ana in ya wanke kafafunsa biyu kana kazalika shi ma ya kasance kamar haka Allah yana kadan mai duk zunuban da ya aikata kanana da kafafun nan to kun ji abin da ya ban dariya kenan me yabba manzo Allah dariya wannan gara basa da Allah yabba al'ummar manzon Allah in kai da an yi alwala in dai an yi ta daidai to duk kananan zunubai Allah yana kadan mu mutunsu wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane yan alheri ya samu ya kamata ai dariya ko ko ya kamata ai ya kamata ai dariya to kun ji abin da yabba annabi dariya don haka wanda dai a rullar sai ya dariya me yasa shi dariya wannan gara basa da Allah yabba mu Allah mun gode maka aka wannan gara basa amma ita ku wannan gara basa ba mai samun ta sai wanda yayi a rullar mai kyau don haka yan sharp sharp kaga ba da su ba ku diba hasara ya ku jama'a hanyoyi zaiwa Allah ya ba mu nasanin lokutan sallah kowane masallaci akwai lokacin da an kasa ko azhar karfe kaza la'asar karfe kaza magriba karfe kaza isha karfe kaza asuba an sa karufa dai ko to sannan kuma yanzu ga agogo Allah ya ba mu nasanin karufa bayan agogo ga wayoyi waya kowa tana da agogo sannan mafi yawan masallatai duk ga su da laspikoki ko da ka shagala ma da jilla speaker ladan ya karkasin lokaci yayi to duk wannan bai amfani ba jama'a duk wadannan ni'imomin mun sa kafa mun take last speakerokin masallatai sannan ga shiya ga masallatai na hasunye yawa kun fahimta ko wane kuma da last speaker ake kira duk wadannan kiraye jama'a ba su tunatar da mu ba agogun mu bai tunatar da mu yanzu abinda sannan lokaci in ka ji antar da iqama yan ana fira an kaji an yi kiran sallah duk aikin da ka kai jama'a da kaji an yi kiran sallah kamata ya ka aje shi kai a rallak ta so masallaci in ka zo masallaci kai nafila tayyatul masjidi sai ka zauna ka jira wannan zama annabi ya misalta ladar da aka baka lada guda aka rubuta ma da wanda a ce yana zaman ribadi amma don mi shedan ka bari ka samu wannan lada don haka ba za a yi don an yi kiran sallah duk ba za a yanke fira ba yaushe a lokacin karewa hira sai an ji an tada iqama sannan ga yuza su tashi ai auran labele bere a taho bere ai sallah bere a hita bere me Allah kai da irin wannan sallah shi yasa kaga alƙawarin da Allah yace inna salata tanha anil fashai wal munkari lalle sallah tana hani daga alfasha da munkari kaga irin masu wannan alwallar da wannan sallah sallah ko ba ta hana su ba ga sunan suna ta sallah amma ba ta hana su alfasha da munkari kuma hayyo ba su ji haushi ba su lura da hasarar da sun kai ba to Allah ya shiryar da mu yace rawahu ahmad bi isnadin jayyid imam ahmad ya rawaito wannan hadisin shi ma na sayyidina uthman da isnadi mai kyau wa rawahu abu ya ala ma ya rawaito shi wa rawahu al-bazzar imam al-bazzar ma ya rawaito shi bi isnadin sayyin da isnadi ingantacce haka yake wa zada fi sayyidi shi imam al-bazzar ga tashi riwaya ya kara cikin hadisin manzon Allah yace fa idza masaha ra'sahu idan mutun ya shafi kansa kana kadalika shi ma ya kasance kamar haka da duk zunubin da ka dauka da kai zunubin me ake dauka da kai saurarin maganganun da bai kamata ka saurara tunda na faɗa muku an ce ga arwalla da kai da kunnuwa duka gaba guda ce al-udhunan min ar-ras don haka duk abin da ka jira kunnuwa da ka wanke kai ka kwalkwali kunnuwa an shi an ka shafi kunnuwa an yafe ma amma fa da sharadi in kai arwalla daidai to Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba yace wa an humrana kaga duk dai hadisin sayyidina Uthman ne domin humrana bararin ba su duk shi ya karbi wadancan ruwayoyin daga Uthman wa an humrana radiyallahu ta'ala anhu qala da'a Uthman radiyallahu anhu bi wudu'in yace muku wudu'in kuskure ne wa wadannan fataha gareta an karbi wannan hadisin daga humrana shine bararin bawan sayyidina Uthman yarda Allah tabbata gare shi sai ya samu humrana radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu take ne wanda ya shahara ga sahabbai alhali humrana ba sahabi bane tabi'i ne kun fahimta wanda duk ba sahabi wanda bakin tabi ai har ya kawo ga na baya gare su abinda attaken su rahimahullahu amma in ka ji an ce radiyallahu anhu to take ne wanda malamai magabata sun hake banci ga sahabbai kawai to shine yace an karbo daga humrana yarda Allah Allah shi mai rahama humrana yace da a Uthman radiyallahu anhu bi wudu'in sayyidina Uthman yarda Allah tabbata gare shi yayi kira yace a kawo ruwan alwala wa wadannan ba don magare ta fataha gare ta wudu ruwan alwala wa huwa yuridu al-khuruj ila salati shi kuma Uthman yana nufin ya fita zuwa sallah fi laylatin barida cikin wani dare mai sanyi kaga gafan turu kenan ko shi humrana yace faji'tu bima in sai nazo mai da ruwan faga sala wajahu sai ya wanke fuskar sa shi sayyidina Uthman waya dai da hannuwansa biyu amma nan ba hade su yayi musu wanki guda ba a daban-daban yan wanke kowanne Fakultu sai nace mishi hasbuka ya isar maka kada azbakta ludua hakika ka cika alwala wallailatu baridatun kada ku manta daren mai tsanin mai sanyi ne shadidatul bard mai tsananin sanyi faqala sai sayyidina Uthman yace ai abinda yasa ka gana cika alwala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulna ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la yasbigu abdun alwudu'a wani bawa bai taba cika alwala ba kaga ashe wannan ba ya tsaya ga sahabbai kawai ba tunda abdun yazo na kira babu wani bawa da ke cika alwala illa ghafarallahu lahu face Allah ya gafarta mishi ma ta kaddama min dhanbi duk abin da ya gabata na zunubin sa wa ma ta akhara da abin da ya jinkirta injin ba wasa da kai mana ba muna karatu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani bawa bai taba cika alwala ba face Allah ya gafarta mishi ma ta kaddama min dhanbihi abin da ya gabata na zunubin sa ku samu biro ku sa a very big full stop din nan iyaka abin da manzon Allah ya fadi kenan wa ma ta'akhara bai inganta ba wa ma ta'akhara ziyada ce munkara shi addalilin da yasa Imam al-Albani bai sa bai kawo wannan hadisin cikin sahihut targhib wa tarhib sai yasa cikin da'ifut targhib bangaren wanda bai inganta ba kun fahimta da bakin farkon hadisin har zuwa illa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi ingantacce ne kan ta gariya amma wa ma ta'akhara ita ce ziyada munkara kun fahimta ita ce bata inganta ba don haka ga in kuna iya ko kusa reza ku karkare ko kusa biro ku soke don hadisin ku ya zan in bancin ta hadisin lafiya lawa yake ingantacce ne amma da wannan ƙari sai malamai sun kace hadisin munkar ne kun fahimci yadda magana take rawahul bazzar imam al bazzar ya rawaito shi bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau wa ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inji Anas innal khaslata salihah lalle dabi'a kyakkyawa dabi'a tagari takunu fi ar-rajuli tana kasancewa ga mutun fa yuslihu Allah biha sai Allah ya kyautata saboda ita sai ya kyautata mishi amalahu kulluhu aikin sa dukka ne sababiyya wata kyakkyawan dabi'a da mutun ya dabi'anta da ita sai Allah ya kyautata mai aikin sa dukkan su waduhuru ar-rajuli to kudiba duhur dan ma ga ta'un ko fataha dan ma ko waduhuru ar-rajuli tsarkin da mutun ke yi li salatihi menene tsarki anan alwala ma dalla domin alwala ita ma tsarki ce shi yasa kaga cikin kitabud dahara sai ya kawo magana alwala don ya nuna maka da alwala da kamun ruwa da wanka da taimama duk suna cikin tsarki duk za su shigo cikin kitabud dahara yace waduhuru ar-rajuli alwallar da mutun ke yi li salatihi domin sallar sa yukaffiru Allah Allah na kankarewa bi duri da wannan alwallar zunuba yana kankare mai zunuban sa zunubai kanana wata buka salatuhu sai sallate wanda zai yi da alwallan nan sai ta wanzu nafilatan lahu sai ta zan karin lada gare shi kun fahimta rawahu Abu Ya'la Imam Abu Ya'la ya rawaito shi wal Bazzar da Imam al Bazzar wa Dabran da Imam Dabrani fil Awsat cikin littafin sa Mu'jam al Awsat min riwayati Bashar ibn al Hakam daga riwayar Bashar dan Hakam sai dai wannan hadisin akwai mutum da ifi cikin sa don haka wannan hadisi malamai sun da ifan tashi sai hadisi na gaba yace wa an Abdullah ibn wa an Abdullah as-Sunabihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbu wannan daga wani bawan Allah Abdullahi as-Sunabihi yarda Allah ya tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace idza tawadda al-abd in bawa yayi alwala wani bawa bawa musulmi madalla in bawa musulmi yayi alwala famada mada ya kurkura baki ashe kenan kurkurar baki kaga da wankin fuska da wankin hannuwa zuwa zara'i da shafar kai da wankin kawasu ne zo cikin qur'ani sauran ayyukan alwala kuma sun koga sunna tabbatacce mun ka samu su hadisi sun tabbata manzo Allah yana kurkurar baki yana shakarwa ya fice yana kulkula kunnuwa duk wayannan ga hadisi ingantattu mun ka samu su to meye matsayin kurkurar baki cikin alwala ne matsayin kurkurar baki wajibi kurkurar baki wajibi ne sabanin malaman malikiyar sun kace sunna ce wajibi ne. Me yasa anka malamai sun kace kurkure baki wajibi ne? Domin annabi bai taba aron Allah bai kurkure baki ba. Dawamar annabi lazimtar annabi ga aiki yana fa'idantar da wajibi. Don haka annabi hayyabar duniya bai ba kurkure baki ba wurin aron Allah. Kun fahimta? Yace fa idza ga salla yace idza tawadda al-abd in bawa musulmi yayi alwala, ma'ana in bawa musulmi zai yi alwala fa malama da ya kurkure baki kharajatul khataaya. Ananan zunubai su ne khataya, suna fita min fihi daga bakinsa. Duk ananan zunuban da ya yi da baki, da ya kurkure baki, to suna da ya zubar da waɗannan ruwan kurkuren baki, duk ananan zunuban da ya aikata da bakin suna fita tare da ruwan. Kamar hadisin Abu Hurairah da mun kai shekaran ja. Fa idza istanthara, in ya shaci ruwa, ya shaka ya fyace, kharajatul khataya, ananan zunubai suna fita min an fihi daga hancinsa. Duk zunuban da ya dauka da hanci, waɗanne irin zunubai ake iya dauka da hanci? Shaƙin abinda bai halatta ya shaƙa ba ko? Kuma shaƙin turaren matan mutane da sauran abinda ya kama da haka. Dush da shaƙin taba gari. Shaƙin taba gari kan ruwan aralla na kurkure shi ba haram bane. Eh haram ne don yana cutar da lafiya. Kadi ba shaƙi cikin kunyinka taban nan ta yi. Ya za a yi mai shaƙi bai haukace ba. To Allah ya shaidar da mu. Wai sai su ci ciwon daji suka ba ciwon ba sha'akin shaidan ne kawai. Da sigari, da taba gari, da shaƙi duk kayan shaidan ne. Duk taba ce ko? Taba kuma haram ce. To mu tafi. To ina yake? Inai fa idza istanthara in ya fyace ruwa ya shaka ya fyace kharajatul khataaya kananan zunubai suna fita min an fi daga hancinsa fa idza ga sallu wajahu in ya wanke fuskarsa kharajatul khataaya kananan zunubai suna fita min wajhihi daga fuskarsa hatta takharuja hasu fita min tahta ashfari aynaihi karkashin girat idanunsa ashfar jam'in shufura shufuratul ayn me shufuratul ayn gira ido ina gira take ba ita a gira ba wanga ita a gira wanga gashi shine shufura wannan shufuratul ayn wanga gashi na tare da ido kun fahimta eh ku samu sunan da kun ka bashi To shine yace in mutun ya wanke fuskarsa kananan zunubai suna fita daga fuskarsa hatta ta karje hasu fita min ta ta ashfara aynai karkashin gir idanunsa gashin nan na ga ido fa idza ga salle dai in ya wanke hannuwansa zuwa zara'i kenan ko kharajatul khataaya kananan zunubai suna fita min ya dai daga hannuwansa biyu hatta ta karje hasu fita min ta ta azfari dai ta karkashin kumbar yatsunsa kumbar hannunsa fa idza masaha ra'sahu ba masaha ra'sihi ba sai dai inda ya kawo ba'un yadda yake ga asali fa idza masaha bi ra'sihi haka yake ga asali amma nan ya shahi ba'un don haka tunda ya shahi ba'un kaga sinin dole ai mata fata fa idza masaha ra'sahu in ya shafi kansa kharajatul khataaya kananan zunubai suna fita min ra'sihi daga kansa hatta takarja hasu fita min udhunaihi daga kunnuwansa don na faɗa muku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga alwala da kai da kunnuwa gaba guda ce kamar yadda ga sallah da goshi da hanci gaba guda ne yace an umarce ni in yi sujuda akan gabubuwa guda bakwai kun tuna hadisin sai yace goshi sai ya nuna har ga hanci don haka ga sallah da goshi da hanci gaba guda ne ba gabubuwa biyu bane kun fahimta sannan da tafukan hannu biyu sannan da gwiwoyi biyu sannan da gefan yatsun kafa bakwai kenan to yadda ka san ga sallah goshi da hanci gaba guda ne haka ga arwalla da kai da kunnuwa gaba guda ne don haka ba bukatar a sabunta ruwa in za a shafar kunnuwa fa idza ga sallar rijlai in ya wanke kafafunsa biyu kharajatul khataaya kananan zunubai suna fita min rijlai daga kafafunsa hatta takharja hasu fita min ta ta azfar rijlaihi ta karkashin wato kumbar kafafunsa ثم كان مشيه الى المسجد haka yanzu dai kaga ya dai tsalkaka daga zunubi ko kamar yadda hadisin Abu Hurairah na shekaran jiya yace kana mashiyu ila almasjid don haka tafiyar da zai yi zuwa masallaci wa salatu da sallar da zai yi da wannan arwalla kana nafilatan sun kasance ƙarin lada gare shi an tsalkake shi tun daga alwalla amma da sharadi wannan gara basa ga wanda ya yi arwalla ta kwarai kun fahimta rawahu malikun imamu malik ya ruwaito shi wannan sa'i da imamu nasa'i wa ibnu maja da ibnu maja wal hakim da hakim wa qala shi imamu hakim yace sahihun ala shartihima wannan hadisin ingantacce ne yazo akan sharadin bukhari da muslim wala illata lubai da illa ko guda wa sunabuhi shi sunabuhi abdullahi as-sunabihi sahabiyyun mashhurun hafizul mundhir yace sahabi ne kuma hamma shahuri sai imam az-zahabi yace kalla ko alama yayye ma hafizul munziri raddi yanzu ba kun ji abinda hafizul munziri yace ba sanabuhin wanda ya karbo wannan hadisin yace manzo Allah yace sai yace sahabiyyu mashhur sahabi ne mashhuri yace ko alama mukhtalafun fi suhbatihi an yi sabani ga zaman sa sahabi abinda yafi inganci ba sahabi bane ittangarda ya samu ya guntuwa da yaran sahabi ya baro garin su ya taso ma madina yazo inda manzo Allah yana bisa hanya manzo Allah ya wafati wani ya ga rabo ba nashi bane har ya tana hannu an ka kwabe to kun ji Allah bai mai wannan bai wata samun riskan manzo Allah ba to abinda yasa wasu sun kace mai sahabi saboda ai mi baro shi da garin su imani sun kace ai yayi imani da can don haka sai sun kace mai sahabi amma tunda dai bai hadu da manzon Allah ba bai cika zama sahabi ba don haka ba sahabi bane tabi'i ne saura ka dan ya zama sahabi to Allah ya gafarta mana duka sai hadisi na gaba yace wa an amr ibn abasa tasallami radiyallahu anhu qala daga amru dan abasa amru ibn abasa tammu mai ya amru inna allaha qad ahsana kulla shay'in khalaqahu inna allaha la yuhibbul musbila to amru ibn abasa ta as-sulami radiyallahu anhu yarda Allah ya tabbata gare shi qala yace kuntu na kasancewa ana fil jahiliya tun ina cikin jahiliya tun kafin in musulunta kun fahimta na kasance inji amru ibn abasa ta adhunnu ina zaton annan nas ala dalalatin cewa wallahi mutane aka bata suke tun Allah bai turu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzanci ba ni abubuwan da ake aikatawa ba su bani shawara na tabbatar da ba daidai suke ba kaga shari'a da wurin Allah ko don haka shi irin wannan da tahwa ai kaga musulunta dai zai yi ya shine yace tun ina cikin jahiliya na kasance adhunnu to malaman lugha sun kace inda duk zanna ta taho anna mukhaffafa ko mushaddada ta zo bayanta to zannan nan ta tahi da zato ta koma tabbatarwa to ina cikin jahiliya tun ban musulunta ba tun Allah bai turu manzon Allah ba nake da yaqina annan nasu ala da ladaji cewa abubuwan nan da ake yi bata ne mutane akan bata suke ba daidai suke ba in mutum ya haifi daya mace yayi gina da ranta da lahiyar ta yasa cikin kasa ya turbade ya zam uba ya sha giya da ya sha giya wa ya sha giya kane ya sha giya maza giya mata giya kowa giya wanda ka san fura ga basakwaci giya ga kuma da babu wanda za a shanta a kwashe da duk an ga shata sai wani bala'i ya faru to ni duk abubuwan da sannan mutun ya tahi ya dauki gatari ya tafi daji ya sassako icce da kai nai ya kawo gida wa iccen ga ya kama duke duke inda iccen ga wa iccen shine ubangijinsa in ubangiji ne kai kamata ka zan ubangijinsa ba shi ya zan ubangiji kai ka sassako shi fa ice yanzu gidan da gunki yake in wuta ta kama yana ya tsirar da kansa ha sai ya kone Allah ya gafarta ma Jabir dan Abdullah Jabir ya rige ubansa musulunta Jabir ibn Abdullah ya rige ubansa musulunta to shine bayan ya musulunta ubansa bai musulunta ba ban yana da gunki sai ya bari sai uban ya fita suna da juji nan cikin gidansu sai ya ta dauko gunkin sai ya jefa cikin jijji cewa cikin bola sai uban ya dawo in ya dawo sai ya gunki cikin bola cilla yanzu Allah aka jefawa saboda ya dauke shi ya yi mai wanka ya shafa mai mai ya kai daka ya aje gobe in uban ya fita Jabir ya koma dauko gunkin ga ya koma jefawa bola yazo ya fada har ya gaji ran nan sai ya dauko takobi bayan ya iskan mai bola sai ya dauko ya wanke shi sha mai mai sai ya dauko takobi yace duk wanda ya koma tawaga takobi nince ka sare shi don ka san jama'a ba abinda ke wa bil adama sai ta hama illa musulunci shi har yanzu bai fahimci gungi bai aikin ko bai da amfani ba sai ya aje ma gunki takobi yace duk wanda ya koma zuwa ya dauke kai zuwa cikin bola ka sa ni nice ko wane ne inda mutumin gidan nan ne ka sare shi ya aje ma gunki takobi yayi tajabir yazo ya dauki kayan banza ya koma jiha bola da yadda sai aza ma gunki to yanzu kan laifinka ne ina takobin da na aje ma sai Jabir ya to babu wai menene yace kullun nazo bola ne ka iskan ma an jiha min Allah yace to babu inda abin kwarai na ana dauka ta a jiha bola ce wallahi dai kan ni ya ma ba fara bani haushi saboda ga takobi na aje ma yace babu me yake komai bai iya yi to shi uban Jabir yana da aboki duk basu musulunta ba sun ka zo suna fira yace wane yace yace kaga abin ga da muka bauta bai hada unwan yace asha in jin ba addini ya raza ka shiga ba yace ba magana addini ya raba ka ji abin da ke faruwa gidana kullun ko da nika komawa sai in iskan mai cikin bola ni dauki takobi na ajima yace duk wanda ya koma zuwa ya dauke ka jiwa bola sare shi da takobi ni iskan mu ga takobi aji amma shi ga icen bola ne ina ga abin nan to ta hakan gare sai Allah ya bude zukatan sun ha ga wanda gunki bai da wani amfani sai sun ka musulunta da shi da abokin nashi shi ko sai da Umar inda da yanzu nan sai ya kama dariya wata rana an ka tambaye wai me hakewa dariya inda dukan sai ka kama dariya yace wallahi wata hauka mun kai shi ne inda dunnin turu sai ka kama dariya menene yace gunki ne na alkama alkama ne kwaba da ruwan zuma sai ne gunki ta hiya ta kama ni sai na dauki gunki guzuri na ya kare ni jiyunwa sai na kalle kafa ta ni canye an ka jima ni koma kare kafa guda ni canye ni kalle hannu ni canye haka dai ni kakalle shi ni canye abina amma tun sannan kuma ban gano bai da amfani ba sai da Allah ya kawo mana kai yanzu ga ni gano yanzu da gano ashe hauka dai ta muke bautan gunki Allah ya shiryar da mu to shine Amr ibn Abbasata yace wa ana kuntu na kasancewa ana fil jahiliya tun ina cikin jahiliya azunnu ina da yaqinin annan nasu ala da lalacin cewa wannan shirgi da bada ta jahiliya da mutane ke yi akan bata saki wa annahum laysu ala shay'in kuma su ba su kasance akan komai na addini ba wannan ba addini bane abinda yan jahiliya ke yi wa hum ya'buduna al-awthan suna bautar gumaka lokacin tun kafin Allah ya turu manzon Allah ni Allah ya sa min kiyamar bautar gumaka ni gano bautar gumaka ba abin kwarai bane kun ji shari'a ta Allah ina nan cikin wannan hali Allah ya sa min kiyamar abinda yan jahiliya ke na bautar gumaka da sauran shirge da bada fa sami'tu bi rajulin sai dai ni samu labarin wani mutum fi makka ga yacin ya tsira a makka yukhbiru akhbarin yana bada labarin wasu labaruka cewa shi manzon Allah ne kuma ni samu labarin an ce yi daga cikin maganganun da yake yana cewa gumakan nan ba abin bauta ba su da kyau ni ce alhamdulillah na samu abokin tafiya faqa'tu ala rahilati Amr ibn Abasa yace sai ko ni zauna akan taguwa ta sai dijja taguwa daura mata sirji na hau ni zauna faqadimtu alaihi sai ni gabata zuwa inda yake kaga ya nuna ashe shi ba dan makka bane ya bar kauyen sa ya zo makka inda manzon Allah kaga tun farkon musulunci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da nzo maka sai ne iskan manzon Allah fa zakara alhadith ya ambace hadisin ila an qala hazwa inda yace ya ambace yadda yazo da yadda yan musulunta inda manzon Allah tambayoyin da yawa manzon Allah da sauran abubuwa da yako to bayan na musulunta qala yace fa qultu sai nace ya nabiyallahi ya annabin Allah falawdu naga kuna alwalla to alwalla fa ita ko hadithni anu bani labari game da shi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum rajulun ba wani mutum daga cikin ku yuqarribu wudu'ahu dake kusantu abin arwallatai wawan din nan da fataha yuqarribu wudu'ahu dake kusantu ruwan alwallarsa fayumad medu sai ya kurkura baki wayastanshiqu ya shaqa ruwa fayantathiru ya mance bai samu kuta umba fayantathiru ya fyace illa kharrat khataya wajhi face kurakurai kananan laifuffukan da ya aikata da fuska ta kharrat ta fadi kharrat bi ma'ana saqatat face khar illa kharat khadaya waje face kananan laifukan da ya aikata da fuska ta sun fadi min fihi da wadanda ya aikata daga baki ne wa khayashi mihi da hancinsa thumma idza gasala wajhu sannan in ya wanke fuskar sa kama amara Allah kamar yadda Allah ya umarce shi illa kharat khadaya waje face kananan laifufuka na fuska sa wadanda ya aikata da fuska sun fadi min adrafi lihiyati ta gefen gemanyar sa ma alma'i tare da ruwan thumma yagsil yadayhi sannan ya wanke hannuwansa biyu ilal mirfaqai zuwa ga mirafiqai illa kharat khataya yadayhi face kananan laifufuka wadanda yayi da hannuwansa sun fadi min anamilihi ta yatsansa ma alma'i tare da ruwan thumma yamsahu ra'sahu sannan ya shafi kansa illa kharat khataya ra'sihi face kananan laifukan da yayi da kansa sun fadi min adrafi sha'ri ta gefen gashin sa ma alma'i dun laifukan zan su fadi tare da ruwan thumma yagsilu rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa biyu ilal ka'abaini zuwa idanun sawu illa kharat khataya rijlaihi face kananan laifukan da yayi kafafunsa sun fadi min anamilihi ta yatsunsa ma alma'i tare da ruwan fa in huwa qama wa salla in yattashi bayan ya qara alwallat yattashi yayi salla fahamidallahi ta'ala ya gode ma Allah madauki cikin sallan nan wa athna alayhi ya bogare shi wa majjadahu kuma ya girmama Allah billazi huwa lahu ahlan da abin da yake shi Allah ya cancance shi kun fahimta ya girmama shi da siffofi na girmama wadanda shi Allah ya cancance su wa faraga qalbahu kuma ya kakkade zuciyarsa lillahi ta'ala ga Allah yayi sallah ba tare da yayi tunanin wani abu ba illan sarafa face ya juyo daga sallah ta min khati'ati daga zanubansa ka hayatihi kamar yadda siffarsa take yawm waladatu ummu yayin da uwarsa ta haife shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa ana abi umamata to lokaci yayi to kun ji wannan ko ya ku jama'a duk waɗannan hadisan menene suke kokarin nuna mana cewa alwala in dai an yi ta kamar yadda manzon Allah in dai an yi ta da kyau da tsari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to alwala tana kankare duk kananan laifuffuka amma banda manya ina fatar kun fahimta Allah shi bamu iko mu gyara alwalanmu da sauran ibadodin mu duka abinda ni fadi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afko Allah shi yafe mu ne shafe cikin zukatan Allah ka sa mana albarka ga waɗannan karance-karancen da muka yi. Allah ka ba mu iko mu fahimce su fahimta ta daidai kuma mu yi aiki da abin da muka karanta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.